Sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington gundumar Columbia ke magana kan mitocin da suka hada da mita 25 da 49 da 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Niger ana iya sauraro kai tsaye a birnin Niamey ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 102.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad da Niya da kuma Dadon dukkansu akan zangon FM. A kasar Ghana ana iya sauraro ta Alpha Radio da ke birnin Kumasi. Duk kuma lokacin da ake so za a iya sauraro akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar internet. Assalamu alaikum masu sauraro, duk mai Ali da Mahmud Lalo da kuma sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar da wannan shirin. Kafin ku ji abubuwan da za mu gabatar ga kanin labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya yi amai ya lashe kan kalaman goyon bayan shugaba Putin da ya yi a ƙasar Finland, yayin da tsohon shugaban ƙasar Barack Obama ya ce yakin amincewa da gaskiya ka iya kawo ƙarshen mulkin demokuraɗiyya a sassan duniya. Sannan za ku ji cewa Iran ta shigar da ƙarar Amurka a gaban kotun duniya.
Kanin labarin kenan yau Laraba ta ba wa ranar samu 18 ga watan Yunin shekara ta 2018. Bayan kun gama shan labarin duniya kamar kowace ranar Laraba, Sahabu Imam Aliyu zai gabatar da demokuraɗiyya a yau. To amma kafin ku ji wannan shirin.
INEC total sum ₦189,207,544,893.
Shugaban Majalisar Dattijan Najeriya Abubakar Bukola Saraki kenan yake bayani akan ƙarin kasafin kuɗin da shugaba Buhari ya gabatarwa majalisar. Jamhuriyar Nijar kuma tana fama da matsalolin da suka hada da na rashin biyan kuɗin maniya ta aikin hajin bana. Dukka muna da ƙarin bayani an jima kaɗan.
To jama'a assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya sauya matsayinsa a jiya Talata, inda ya ce ya amince da matsayin jami'an hukumomin leƙen asirin ƙasar waɗanda suka ce lallai Rasha ta yi katsalandan a zaben shugaban ƙasar na 2016. Wannan sauya matsaya da shugaba Trump ya yi na zuwa ne kwana guda bayan da ya goyi bayan shugaban Rasha Vladimir Putin, wanda ya musanta cewa hukumomin Moscow sun sa hannu a zaben na Amurka. Ya ce na amince da matsayin hukumomin leƙen asirinmu waɗanda suka ce Rasha ta yi katsalandan a zaben 2016. Ta iya yiwuwa wasu mutane da dama mana da hannu, inji Trump yayin wata ganawa da ya yi da manema labarai a fadarsa ta White House. Goyon bayan da ya nuna wa shugaba Putin ya janyo kakkausar suka daga 'yan majalisar dokokin Amurka na ɓangaren Republican da na Democrat, saboda fifita kalaman Putin a kan na hukumomin leƙen asirin Amurkan, inda har wasu suka kwatanta lamarin a matsayin abin kunya da ya ƙasƙantar da matsayin ofishin shugaban Amurka. Yayin wani taro da 'yan Republican suka yi a jiya Talata a fadar White House, shugaba Trump ya ce bayan da ya yi bitar kalaman da ya yi a Helsinki ya gane cewa ya yi katobara. Tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya yi gargaɗin cewa kin amincewa da gaskiya ka iya kawo ƙarshen mulkin demokuraɗiyya a sassan duniya. Obama ya bayyana hakan ne a jiya Talata a birnin Johannesburg, inda ya je domin halartar bikin cika shekaru 100 na shahararren mai yaƙi da tsarin wariyar launin fata marigayi Nelson Mandela da a ce yana raye. Zuwa wannan biki shi ne babban taro irinsa na farko da Obama ya halatta tun bayan da ya soka daga karagar mulki, bayan da kuma ya kwashe shekaru 8 yana mulkin.
The denial of facts runs counter to democracy. It could be its undoing.
Ya ce kin amincewa da gaskiya ɗabi'a ce da ta yi hannun babban riga da tsarin demokuraɗiyya. Dalilin kenan da ya sa ya zama dole mu jajirce wajen kare kafafen yaɗa labarai masu zaman kansu. Mu kuma himmatu wajen yaƙi da ɗabi'ar mai da kafafen sada zumunta dandalin nuna fushi da yaɗa ƙarerayi. Tsohon shugaban na Amurka ya kuma yi kira ga masu rajin kare demokuraɗiyya da su yi koyi da Mandela, wanda ya jajirce tare da nuna fata na gari wajen ganin cewa makarantu suna koyar da matasa darussan da suka jibinci yin zurfin tunani a kodayaushe, ba wai kawai su riƙa yin biyayya ba tare da sanin inda aka dosa ba. Iran ta shigar da ƙara akan Amurka a gaban kotun duniya kan umarnin da shugaba Trump ya bayar na a sake maido da takunkuman da aka ɗage mata ƙarƙashin shirin matsayin nukiliyar da aka cimma a shekarar 2015. Wata sanarwa da kotun ta fitar a jiya Talata ta nuna cewa Iran na neman kotun ta ba Amurka umarnin ta ɗage takunkuman. A cewar Iran, matakin na Amurka ya saba wa wata yarjejeniya da aka kulla a shekarar 1955 a zamanin sarkin Iran ko kuma Shah of Iran a turance. Iran ta himmatu wajen bin doka da oda duk da irin matakin da Amurka ta dauka da ya saba wa tsarin diplomasiya da dokokin da suka rataya a wuyanta. Je ministan harkokin wajen Iran Muhammad Javad Zarif a wani sakon Twitter da ya wallafa. Sai dai wani kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai Reuters cewa ƙarar da Iran ta shigar ba ta da tagomashin da za a iya sauraronta. A wani labari na daban kuma, kotun hukunta manyan laifuka ta ICC ta yi bikin cika shekaru 20 a wannan mako ƙarƙashin wata yarjejeniya da ta kafa kotun, inda hankula suka fi karkata kan ingancin kotun yayin da take ci gaba da bunƙasa. An dai amince da dokar da ta kafa wannan kotu mai headquarter a Hague a babban birnin Italiya a ranar 17 ga watan Yuli shekarar 1998. A yau kotun na da mambobin ƙasashe 123 da suka rattaba hannu kan wannan yarjejeniya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dambun fararen hular ƙasar Siriya ɗauke da farar tuta sun yi tattaki sannan a hankali zuwa kan iyakar Isra'ila da ke gefen yankin Golan Heights a wani yunkuri na neman kariya daga har-haren da Rasha da Siriya ke kaiwa. Dakarun Siriya sun ƙaddamar da samami a wani ƙoƙari da suke yi na ƙwato sauran yankunan ƙarshe da ke hannun 'yan tawaye a kudu maso yammacin ƙasar, inda kusan mutane 160 suka makale a tsakiya. A jiya Talata, harin sama da aka kai akan tungar 'yan tawayen da ke lardin Dara ya kashe mutum 10 bayan da wani makami ya dira akan wata makaranta da ake amfani da ita a matsayin mafaka. Amma ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Syrian Observatory for Human Rights ta ce mutum 14 ne suka mutu, inda ta ɗora alhakin harin akan Rasha. Ɗaya daga cikin mutanen da suka kafa kamfanin Microsoft, Bill Gates, ya haɗa kai da sauran hamshaƙan attajirai wajen yaƙi da cutar Alzheimer da ke haddasa matsalar mantuwa wacce ke shafar lafiyar ƙwaƙwalwa. Gates tare da Leonard Lauder da iyalan Dolby da Charles da kuma gidauniyar Helen Schwab za su zuba kuɗi $30 million a fannin bincike nan da shekaru 3 masu zuwa domin a ƙirƙiro da sabbin hanyoyin da za a iya gane mutum ya kamu da cutar ta mantuwa cikin sauri. A watan Nomban da ya gabata, Gates shi kaɗai ya kashe $50 million a wani mataki na yaƙi da cutar. Yunkurin kuma da ya tattaro kamfanoni da gwamnatoci wajen yaƙi da cutar ta mantuwa da ke shafar lafiyar ƙwaƙwalwa. Nau'in cutar Alzheimer da ke haddasa matsalar mantuwa na shafar kusan mutum miliyan 50 a duk faɗin duniya.
Waɗannan labarai sun zo muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya gabatarwa majalisar dattijai ƙarin kasafin kuɗi, kamar yadda za ku ji ƙarin bayani a wannan rahoton da wakilin sashen Hausa Madina Dauda ta aiko mana.
Ƙwaryan kasafin kuɗin na naira biliyan 242.4 ne, wanda a ciki za a ware kuɗaɗen da za a yi zaɓen shekara 2019 da su.
INEC total sum 189,207,544,893
naira. A nan shugaban majalisar dattawa Abubakar Bukola Saraki ne ke bada bayanin kasafin, inda ya ce hukumar zaɓe za ta samu naira biliyan 189 domin gudanar da zaɓe a shekara mai zuwa.
Office of the National Security Advisor total amount 4,281,500,000 naira.
Ya ce ofishin mai baiwa shugaban ƙasa shawara a harkar tsaro zai samu naira biliyan 4.2 domin inganta tsaro musamman a lokutan zaɓen.
DSS total amount 12,213,282,455 naira.
Ita ma hukumar tsaro ta farin kaya DSS za ta samu naira biliyan 12.2.
NSCDC total amount 3,573,534,500 naira.
Hukumar sakai ta 'yan banga wato civil defense su ma za a ba su naira biliyan 3.5.
Nigeria Police Force total amount 30,541,317,000 432 naira.
Hukumar 'yan sanda kuma naira biliyan 30.5, in ji shugaban majalisar dattawa Abubakar Bukola Saraki. A wannan kwaryar kasafin za a tabo ayyuka da dama, kamar yadda Senata Kabiru Ibrahim Gaya ya bayyana mani.
Wannan abu da aka yi bayani ne president ya kawo mana, yana sa a gyara waɗansu abubuwa. Misali kamar Mambila project yana da muhimmanci hanyar shekaru waccan gwamnati ta kasa yi shekara wajen 10 ko 20. Kula na magana Mambila ɗin, amma Allah ya sa president bari yanzu ya kawo magana hada wutan nan ta Mambila. Saboda haka duk wani haɗin kai za mu iya yi, za mu yi, mu ga cewa abin da ake bukata ya yi. Abubuwa ne da yawa, kowa da bangaren kwamitinsa. Amma dai muna fatan alheri, kuma wani abu ci gaba ne mu a garinmu. Gwamnatin nan tana aikace-aikace, zan iya tuna bangaren hanyoyi. Budget ɗin waccan gwamnati biliyan 28 ma aka taɓa yi a 2014, muna cin wannan gwamnatin. President Buhari yanzu budget ɗinsa na hanyoyi kawai ya tashi tun daga 200 billion na 2016 ya koma 2017 ya zama 300 billion, 2018 yanzu is over almost 500 billion.
Shi ma Senator Abu Ibrahim ya tsokaci akan kasafin.
Na tabbata ya ko za a yi muhawara kila su tunda sai an kai mu kwamitoci, tunda na ga ana ce police na son kaza, ainihin za a ba su kaza da sauransu. To da sun aka yi muhawara, ina ganin wannan ma ba za a yi shi ba kila sai mun dawo hutu.
Shugaba Buhari ya ba da shawarar yin amfani da wannan kwale-kwalen kasafin domin a gyara gibi da za a samu a kasafin kuɗin bana, saboda a ci gaba da yin sabbin ayyuka. Sannan in an samu ragowa za a sa su a kasafin kuɗin shekara 2019. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Hukumomin da ke da alhakin shirya tafiyar alhazai ƙasa mai tsarki daga jamhuriyar Nijar suna da gudanar da tarurrukan masu ruwa da tsaki a kan sha'anin aikin haji domin tunkarar matsalolin da ake fuskanta. Ana dab da fara jigilar maniyyata aikin hajin bana. Wakilin sashen Hausa Haruna Mamman Bako na ɗauke da ƙarin bayani.
Alhaji Mani shi ne magatakardan hukumar Koho mai kula da shirye-shiryen ayyukan aikin haji ta jamhuriyar Nijar.
Har yanzu biyan kuɗin jirgin nan ana nesa da abin da ya kamata a biya gaba da. An rubuta kaman kimanin mutum 8,867 yana sama wanda suka rubuta sunansu za su tafi. Kenan su ne ya kamata su biya kuɗin jirgi. Amma a kwana a tashi a yau kimanin mutum 3,300 ne kadai kuɗin su aka zuba. Kenan kaman kwatamcin kashi ɗaya ne a kashi uku na kuɗin jirgi aka zuba a yau. Shi kuma zuba kuɗin jirgin nan yana da mahimmanci, saboda duk wanda zai tafi dole sai a mishi biye na tahiya, sai kuma an tambaye mishi visa ta tahiya. Shi kuma waɗannan takardun yin visa da yin takardar jirgi kenan sai an biya ne za a iya tambaye su kuwa.
A nasu bangaren kamfanonin da ke da alhakin shirya ayyukan hajjin sun soma nuna fargabar su game da rashin biyan kuɗaɗen jiragen da za su ɗaukar maniyyatan, kamar yanda kakakin kamfanonin shirye-shiryen ayyukan haji ya yi ƙarin bayani ga Alhaji Abbas Ibrahim.
Wanda ya san cewa bai biya ba da kamfanin shi, to yayi kokari ya biya. Shi kuma masu agents in dai suka san cewa an biya, to su yi kokari su tafi su biya kuɗin jiragen nan, saboda a samu ai tiraji din nan, a samu ai visa. Don in ba ai tiraji din nan ba, visa ba za ta iya hitowa ba, saboda Madina kowa ya san date ne za a baka, a ce wane shine na biyu ko shine na uku zai tayi rana kaza, sannan ne za ka sanya kwantara na Madina, sannan visa za ta fara hitowa. To shine jin tsoron mu kada lokaci ya matse visa ba ta hito ba, kuma a samu wani cikas a ta wajen jirage.
Ana cikin haka ne waɗansu daga cikin ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na ƙasar suka yi kira ga kamfanonin shirye-shiryen ayyukan haji da kar su yi barazana ta cewa ba za su mayar wa maniyyata ayyukan hajjin ba da suka kasa cika kuɗaɗen su na tafiya ƙasa mai tsarki domin gudanar da aikin haji. Kuɗaɗen su da zaran suka kasa cika
su. Abdullahi Kado shine shugaban kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa mai suna Yanci da Walwala.
In dai mutum ya zuba kuɗin shi tunda ba sharri da aka yi ba, tunda harin harko aka ce in na zuba in ban taka ba shikenan na yarraba ba ta yata. In babu wannan sharadi ban ga ba hanyar da waɗannan kamfuna za su bi ba su cinye wa mutane kuɗi.
Daga cikin maniyata 8867 da suka rubuta sunayensu daga jamhuriyar Nijar, 3300 ne kawai zuke yanzu suka biya kuɗaɗen su gaba ɗaya na zuwa aikin hajjin bana. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Yanzu dai nan kusan karfe kusan misalin karfe 1 ne da kusan mintoci 17 na dare a gogon Washington DC, kuma ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Lokaci yayi da Sahabu Imam Aliyu zai gabatar da demokradiya a yau.
Demokradiya a yau. Cikin shirin, me yasa magoya bayan shugaba Buhari musamman suke sukar Dr. Ahmed Gumi? Abinda za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. A iya ƴan karance-karance da na yi a baya-bayan nan da kuma sauraron irin caccakar da ake yi wa malaman addini a fagen siyasa a rubuce ne ko kuma da furici, babu wadda dai a arewacin Najeriya yake shan irin sukar da Dr. Ahmed Gumi yake sha, musamman daga magoya bayan shugaba Muhammadu Buhari. Baya ga sharhi kan kalamansa iri daban-daban, yanzu har wani faifin bidiyo yake yawo a intanet kan Sheikh Ahmed Gumi da wata haɗaka da ke kiran kanta zauren baba ta gabatar.
Assalamu alaikum. Aminu alayka salamu malam Jaro. Ya na ganka ka cikin sauri. Ai aradu dole ka ganne shi cikin sauri. Yanzu a she wai malamai sun wara shiga siyasa. Kai je ka she.
Akai wannan malami kaka batu.
Eh wannan na masallaci nan na Kaduna. Gumi ya ka kowaye.
To ai kai batun da mun kai kenan ka ishe mana ko. Wanga malami wanda ya ce mun soyayyen Buhari da kike ko.
Eh aradu shi nake magana. Ai ba abun mamaki bane ba, saboda dama can mutun ne makiyin Buhari tun kafin ayi zabe. Sannan abin da zaka duba na biyu, ai ya ajamalin ta kuma ya dauko siyasa dama. Mutumin da ya halatta haram
inda yace mutanen Kudu sun dawo rakiyar Buhari, kuma wanga rakiya da yace sun dawo, ba ka gani zagi na son kai mai ba dan shina shugaban kasa ba, zagi na son kai mai a matsayin shina musulmi dan arewa. Zagin dai an kai mai kenan daga Kudu yanzu.
Kai wallahi ni kufi bani mamaki ma dai kuna bata lokaci akan mana mutum. Ku saya kuji abu da malamen kirki suka fada akan shi dama.
Shi ya fahimci da awan ne saboda mahaifin shi ya karantar da shi. Ku dubi mashirmanci irin Dr. Ahmad dan gidan Abubakar Gumi. Rashin ya zauna gaban baban shi ya karatu. Ya tafi yawo neman wai certificate. Ya ja mishi biyu babu. Bai goge game da ilimin certificate din da ake da'awar ya samu PhD ba. Sannan kuma bai zauna gaban baban shi yayin ladabi. Ya koyi ilimin da professor bai da shi wanda ya zauna gaban mahaifin shi ba.
Ganin yadda sukar ta yawaita, muka nemi magana da Dr. Ahmed Gumi, kuma na fara ne da tambayar sa ko akwai wani abin yabawa da gwamnatin shugaba Buhari ta yi.
Bismillahirrahmanirrahim. Akwai abubuwa da yawa da ta yi wannan gwamnati na yaba mata. Na farko ta yi kokarin taimakawa manoma da samun bashi na gwamnati mai sauki, wanda yake da an samu abun ya wato an samu aiki sosai ba ƙaramin taimako zai wa al'umma ba. Sannan kuma an samu nasara a wani ɓangare na maganar Boko Haram, shi ma na abin yabawa ne. Sannan kuma kwanan nan an ɗauke wa university wato yaran da suka shiga university an dauke musu kudin biyan makaranta, wannan ba karamin nasara bane
a bangaren abubuwa na nazargi ko kuma gazawa. Ta waɗanne bangarori kake gani wannan gwamnati ta gaza?
To wannan mun gazawa gwamnati na daya ta sannan wato tana bukatan wanda zai iya hada kan mutane irin yanda muke a kasan nan. In ka duba ma kawai musulmin arewa kansu rabe yake, to balle kuma ka dauko wanda ba musulmi ba, sannan kuma ka dauko kabilu, wato kasa ce wadda take bukatan wato dauki wani matakin kokarin hada kai yafi akan duk wani abu da ka sani, domin shi zaman lafiya wato baya tsada. Kuma mai kashi mutum ne zai sawwara yana zaune a gidan shi, la kaddara Allah wa ce barayi su shigo suna so su kashe shi ko ko su yi ta'adi a cikin gidan shi, in sun ce in za su yi daukan gidan gaba ɗaya kakaf zai iya cewa ku dauka ku tafi dan ku bani da lafiya ta. Wato shi zaman lafiya bai da wani tsada, saboda haka abinda gwamnatin nan ya kamata ta yi shi ne ta haɗa kan 'yan Najeriya babban zargin juna a bar fada, wanda yake ba ta iya yin haka ba.
To ta gaza ne ko dai da gangan kake gani manufofinta ya sa ƙasa kan ƙasa bai haɗu ba?
Manufofi ne da salon mulkin shi ya kawo ƙarar rabuwa.
Dr. Ahmed Gumi, akwai rahotanni da ke cewa ka ce shi shugaba Jonathan ya fi shugaba Buhari iya mulki, gaskiya ne ka faɗi haka?
Wani ya ce wani iya mulki ba, sai dai zan ce a lokacin Jonathan wannan ya fi sauki ko wannan ya fi wahala, irin dai in ka yi mukarana wato ka haɗa wannan da wannan. To shi ne ɗan jaridu ya ce ga sun ɗauki irin wannan da yake kowa da nashi bikin zuciya. Sai ya ɗauki magana ya gina ta yanda yake so ya fi. Amma kowane cikinsu akwai matsala. Mulkin Jonathan da yake mulki ina ji a cikin Najeriya nan, ina ɗaya daga cikin mutanen da suka fi wato nuna aibin mulke shi na kowane ɓangare da gargajiyar tushen al'umma.
An kuma ce ka kwatanta magoya bayan Buhari a zaman mutane daƙiƙai waɗanda ba su da ilimi ba su da aikin yi, kawai suna nan suna bin sa kara zube ba tare da suna tunani ba.
A'a, to ai akwai wani abu, shi president kan shi da ya je Faransa ya ce 50% yawancin wayannan matasan mu kasan mu 50% ga yanda halin su yake, cewa suna son komai abu kyauta, ga su ba wani ilimi gare su ba. Yanda ya faɗa din na aida shi yake aiki, kuma abin nan da ya faɗa gaskiya ne.
Asali ma akwai rahoto da na karanta cewa lokacin da yake makarantar soja a Kaduna, ko ka samu matsala ne aka nemi taimakon su, yace ba ka iya zama sojan kwarai saboda ka ba zai taimaka ba, wannan shine musabbabin rashin kauna da kake nuna masa.
Ai ba mai kaunanka kamar wanda zai nuna maka hanyar da zaka bi, amma wanda ke maka tafi kana kuskure yana ma tafi shine maka yinka. Domin ni tun kafin ya hau nake ba da shawarori yadda ya kamata, da ya hau ma nake ba da shawarori yadda ya kamata, abi a yi mulkin nan abi shi a hankali don a sauka lafiya. Da ɗaya kenan. Na biyu, wayannan maganganu da suke yi duk ba gaskiya ba ne.
Dr. Ahmed Gumi, menene ra'ayinka game da yadda wannan gwamnati take tafiyar da yaƙi da cin hanci da rashawa?
To, yaƙi da cin hanci da rashawa hakikanin gaskiya tun kafin ya hau na ga cewa bai kamata ya fito da shi haka ko kuma a fili ba. Domin na san yaƙi da cin hanci da rashawa ko ko da rashin da'a ko ko da fasadi ba abin da ke da wahala yaƙi kamar shi. Domin ko kamar yadda Allah ya ce innan nafsu la amaratu bi shi, an tsara ran shi kullum suna kiran shi ya yi wani abu na ɓarna, sai waɗanda suke imani da Allah suke da takawa su ɗauki yadda kansu, saboda haka in za ka yaƙi da shi sai ka bi shi a hankali. Kun ga addinin musulunci da ya zo ba wai corruption na duniya ya dame shi kamar corruption na addini. In ka tsora mutane kan addini da tabi'a to wani duniyar zai da kanshi zai ɓace, amma in ka ce na duniya ne za ka yi to har ka mutu ba za ka iya canza mutane ba. Wato ashe abin yana buƙatar a zauna da fasila da wayo, da kamar yadda asirin da ba kula da ne ke kiwon shanu a daji, to haka ta kamata a kiwon mutane don su bar wannan. sai hanyoyin tsarin abin da zai hana tsatan kuɗi, amma ba ya zama shi ne abin campaign ne kuma shi ne abin yayatawa har ya zama ma duk barayin sun gane wayonka sun gane dabaran ka, domin ba za ka iya kama kowa ba, kai ba za ka iya ma kama manya-manyan barayin ba, sai mutane za su zo ma su ce to lallai sun gane dai cewa wannan yaƙi da a wannan cin hakkin da ake yi ana yin wariya a cikin shi kuma waɗanda aka raina ake kamawa kamar din da bayyana yanzu.
Yanzu a ganin ka haka din wannan gwamnatin take waɗanda aka raina wayo ne ake kama masu ƙarfin ba a taɓa su?
To yanzu an samu minista ta yi forging certificate yanzu kwana nawa ana magana ta neman kan ranar ta yi in ba ta yi ba faɗi amma ga shi ana wani ɓoye-ɓoye. Mutane na da hankali fa.
Menene ra'ayinka game da zaɓen 2019? Kana da wani ɗan takara da kake goyon baya, kana goyon bayan shugaba Buhari ko kafi so ka ga wani mutum daban ya ci zaɓe a 2019?
Ko kana so Najeriya ta gyaru a siyasance, duk a fito da mutanen da sababbin mutanen da ba za su kawo rarrabuwar al'umma ba.
Muna da sauran wasu batutuwa kamar koya halatta 'yan siyasa su yi amfani da dukiyar ƙasa kan wasu muradu. Idan muka samu dama za mu kawo muku. Kamna madadin Isa Lawali Kara wakilin sashin Hausa a Kaduna wadda ya taimaka wajen hada mu da malam da shi Dr. Gumin da kuma Solomon Abu wadda ya daidai da sautin shirin. Anan ni Sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.
To ga takaitattun labarai kafin mai sallama.
Shugaban Amurka Donald Trump ya sauya matsayinsa a jiya Talata, inda ya ce ya amince da matsayar jami'an hukumar mulkin asirin kasar waɗanda suka ce lallai Rasha ta yi katsalandin a zaben shugaban ƙasar na 2016. Wannan sauya matsaya da shugaba Trump ya yi na zuwa ne kwana guda bayan da ya goyi bayan shugaban Rasha Vladimir Putin, wanda ya musanta cewa hukumomin Moscow sun sa hannu a zaben na Amurka. Trump ya ce na amince da matsayar hukumomin mulkin asirinmu waɗanda suka ce Rasha ta yi katsalandin a zaben 2016. Ta iya yiwa wasu mutane da dama ma na da hannu. Tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya yi gargaɗin cewa kin amincewa da gaskiya ka iya kawo ƙarshen mulkin demokuraɗiyya a sassan duniya. Obama ya bayyana hakan ne a jiya Talata a birnin Johannesburg, inda ya je domin halartar bikin cika shekaru 100 na shahararren mai yaƙi da tsarin warin launin fata marigayi Nelson Mandela, da a ce wato yana raye kenan. Zuwa wannan biki shi ne babban taro irinsa na farko da Obama ya halatta tun bayan da ya sauka daga karagar mulki a bara bayan da ya kwashe shekaru 8 yana mulkin. Iran ta shigar da ƙara akan Amurka a gaban kotun duniya kan umarnin da shugaba Trump ya bayar na a sake maido da takunkuman da aka ɗage mata a ƙarƙashin shirin matsayin nukiliyar da aka cimma a shekarar 2015. Wata sanarwa da kotun ta fitar a jiya Talata ta nuna cewa Iran na neman kotun ta ba Amurka umarnin ta ɗage takunkuman. A cewar Iran, matakin na Amurka ya saba wa yarjejeniya da aka kulla a shekarar 1955 a zamanin sarkin Iran ko kuma Shah of Iran a turance. Dumbin fararen hulan ƙasar Siriya ɗauke da farar tuta sun yi tattaki sana a hankali zuwa kan iyakar Isra'ila da ke gefen yankin Golan Heights a wani yunkuri na neman kariya daga hararen da Rasha da Siriya ke kaiwa a kansu. Dakarun Siriya sun kaddamar da samame a wani kokari da suke yi na kwato sauran yankunan ƙarshe da ke hannun 'yan tawaye a kudu maso yammacin ƙasar, inda kusan mutane 160,000 suka makale a tsakiya. A jiya Talata, harin sama da aka kai a kan tungar 'yan tawayen da ke lardin Dara ya kashe mutum 10, bayan da wani makami ya dira a kan wata makaranta da ake amfani da ita a matsayin mafaka. Amma ƙungiyar kare haƙƙin al'adama ta Syrian Observatory for Human Rights ta ce mutum 14 ne suka rasu inda ɗora alhakin harin a kan ƙasar Rasha. Ɗaya daga cikin mutanen da suka kafa kamfanin Microsoft, Bill Gates, ya haɗa kai da sauran hamshaƙan attajirai wajen yaƙi da cutar Alzheimer da ke haddasa matsalar mantuwa wacce ke shafar lafiyar ƙwaƙwalwa.
Masu sauraro, ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kenan. To amma idan Allah ya kai mu da hantsi, misalin ƙarfe 8 na safe a gobe Najeriya, za mu dawo domin gabatar muku da wani sabon shirin. A lokacin za ku ji furucin da tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar yayi a kan matakan tsaro. A halin yanzu kuwa, Jummai Ali ce a madadin sauran abokan aiki, nake cewa sai anjima.